wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Lokaci ya sake kawo mu, Ubangiji ya kuma ba mu rai da lafiya domin mu ci gaba da wannan hidima. Mai sauraro, kai mai albarka ne a wannan hidima da muke yi a kowace rana. Don haka kar ka yadda albarkun nan su wuce ka a yau, sai ai kokari a bi mu tare ya inda za mu yi wannan hidima tare. Muna da fili domin wakoki, don haka mai sauraro, kar ka yi nisa da akwatin rediyo, a kasance tare da mu yayin da za a samu albarkun wakoki. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakariya. Maraba da zuwa. Zamu bude filin na yau da waka na dan uwa Fred Don mai cewa babu ja da baya.
Wanda ya bada ransa domin mu, shi sa ya bishe mu har ma tuka. Bamu da kanin lindin soro ba ja da baya, Jehovah shi zai ja gaba har mun kai gida. Wanda ya bada ransa domin mu, shi za ya bishe mu har matuka. Bamu da kanin lindin soro ba ja da baya, Jehovah shi zai ja gaba har mun kai gida. Koda sun tsare mu a kurkuku, koda sun kudurta su kashe mu, ai ba mu da dalili soro ba ja da baya, Jehovah shi zai ja gaba har sai dai mun kai gida. Wanda ya bada ransa domin mu, shi za ya bishe mu har matuka. Ai ba mu da dalilin jin soro ba ja da baya, Jehovah shi zai ja gaba har sai dai mun kai gida. Wanda ya bada ransa domin mu, shi za ya bishe mu har matuka. Ai ba mu da dalilin jin soro ba ja da baya, Jehovah shi zai ja gaba.
Waka na biye tana zuwa ne daga wurin dan uwa Gashon Timothy Kakwi.
Somo na bauta waka ya dunia, kalmar Allah ta ce mu taimaka da abin da shi ya bamu, ga wanda ba su da shi duniya za ta shude. Komo na bauta wa kayan duniya, maka da abinda shi ya bamu ga wanda basu da shi duniya za ta shude
dan uwa Gashon Timothy Kakwi kenan da wakar sa muna cewa mun gode dan uwa Gashon. Waka na biye za mu saurari kungiyan The Mangas bayan wakar The Mangas Pastor Joshua Malum zai biyo baya da fili don sujada.
Shit is hard to carry. dan suna ku ka wayo mutua wayo mutua yo shereza to kare mutan suna ku ka taku yike suwa do wani kamin ka ji baya a ciki kyaftar ido mutuwa zai dauke shi za ku yi gaisuwa da wata kamin ka jirgin baya a ciki kyaftar ido mutuwa zai dauke ta wayo mutuwa wayo mutuwa yaushe ne za ta kare mutane suna kuka wayo mutuwa wayo mutuwa yaushe ne za ta kare mutane suna kuka saka kawai su suna shiri suna shiri na aure saka ga mutuwa ya rabar su wani maza ya sha wahala ya yi takarci bayan ya gama mutuwa zai rauke na ce kar ku damu mu share hawayenku inda lokaci ya yi za ku sadu a sama na ce kar ku damu mu share hawayenku inda lokaci ya yi zamu sadu a sama ko baba da ya tafi ko mama ta tafi inda lokaci ya yi zamu sadu a sama ko da wani ya tafi ko yawa ta tafi inda lokaci ya yi zamu sadu a sama mun zo daya 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 da sa mu goma inda lokaci ya yi zamu sadu a sama mun zo daya 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 da sa mu goma inda lokaci ya yi zamu sadu a sama wayo oh wayo oh wayo zaka kare mutane suna kuka wayo mutuwa jipa wayo mutuwa yaushe ne za ta kare mutane suna
barka mai sauraro, kana tare da Pastor Joshua Malum a cikin wannan fili na ibada. Za mu yi magana yau akan maganan da ke cewa yin kaunar masu yi mana mugunta. Karatunmu na cikin littafin Matta Sura 5 aya 43 zuwa 48. Littafi mai sarki ya ce, kun ji aka fade, ka yi kamnar makwabcinka ka ki magabcinka. Amma ni ina ce muku, ku yi kamnar magwabtanku kuma waɗanda sukan sananta muku ku yi musu addu'a, domin ku zama yayan nubanku wanda ke cikin sama. Gama yakan sa rana tasa ta fito ma miyagu da na gargaru, yakan aiko da ruwa bisa masu adalci da marasa adalci. Gama idan kuna kamnar wadanda ke kamnar ku, wace lada ke gare ku, ko masu karban haraji ba haka suke yi ba, idan kuwa kuna gai da yannuwanku kadai, ina kun fi wadansu, ko al'umai ba haka suke yi ba, ku fa za ku zama cikakku kamar yanda ubanku na sama cikakke ne. Wannan shine kalmar Allah, bari mu yi addu'a. Mai sarki mun gode, domin kai ne ka ba mu magana mai rai, ka koya mana nufinka a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Wani ya ce, yin kaunar magwabtanmu bai nuna cewa za mu kaunaci kazantar da lu'ai da ke ciki ba ne, yana da nufin cewa za mu kaunaci ababa masu kyau ne da ke boye cikin dukansu. Allah yana kaunar mu ba don mun cancanci kaunan ba ne. Mun cancanci kaunan domin shi yana kaunar mu ne. Idan ka dubi magabtanka, me kake gani, lu'alu'ai ne, ko kuwa suna da kazanta zuwa gare ka ko suna da kyau? A wani lokaci magabtanmu mukan ga kamar a bamu wani abu ne mu kashe su. Karanta mata inda mun yi karatun sura 5 aya 43 zuwa 48 din, Yesu yana kira ne gare mu mu kaunaci magwabtanmu, mu yi musu addu'a. Wani misali ne Yesu ya bamu a nan wanda mudin za mu dauki koyi? Misalin shi ne, shi ya yi kaunar mu tun mu muna masu zunubi. A cikin aya 45 Yesu ya yi amfani da misalin ubansa, duk ya bayyana mana yanda za mu yi da masu yi mana laifi. Ya ce, uban yana ba da ruwan sama ga adilai da miyagu. Idan Allah yana ba miyagun ruwan sama, yaya ya kamata mu yi da miyagu? Mu ma ya kamata mu gafarta musu, ya kamata mu yi ma magabtanmu alheri. Ko da shike ba shi da sauki, idan wani kamar magabcinka ya kashe dannuwanka ko kuwa ya kashe ubanka, sannan a zo a ce maka ka gafarta masa, ba shi da sauki. Amma kalmar Allah magana mai rai yana ce mana, waɗanda sun yi mana mugunta mu yi musu gafara. Yesu bai ce mu rika rungumar miyagu ba, ta wurin ayyukanmu ne za mu nuna nagartanmu gare su. Yesu ya karasa da cewa ya kamata mu zama cikakku kamar yanda ubansa cikakke ne a cikin aya ta 48. Abin nufi shi ne mu nuna kauna ga magabtanmu kamar yanda Allah ke nuna mana nasa kauna. Allah ba ya ki mu ba, komen zunubanmu yana ce mana mu zo gare shi, shi za ya cece mu. Allah ne kadai zai iya ba mu irin tawali'un da zai sa mu kaunaci waɗanda sun saba mana. Mai sauraro, bisa ga ma'anar wannan kalma ta kauna, ka lissafta mutum nawa ne kai ka kaunace su? Yaushe ne wani ya yi maka laifi sai ka gafarta masa? Yana da wuya za mu iya yin haka ga waɗanda suna kaunar mu? Za mu iya kaunar waɗanda sun kaunace mu, amma mu kaunaci waɗanda sun yi mana laifi yana zama mana da wuya? Yau kiran shi ne, Ubangiji yana baka wannan zarafi na yin taimako ga waɗanda suna buƙatar taimakonka, ko da ma sun yi maka laifi ne. Littafi mai sarki yana cewa, ka yi kaunan magabtanka, kada ka kisu, idan an yi maka mugunta kai karama da alheri kalmar Allah kenan amma so da yawa a cikin masu bi yau zaka ga wani yana shirin mummunan abu domin yayi ma makwabcinsa wannan ba daidai bane shari'a ba namu bane shari'a na Ubangiji ne kai naka shine kai ma wadanda su yi maka mugunta addu'a idan ka samu zarafi na yin alheri kai ma har ma ba masu kaunar ka kade ba kai ma wadanda ma sun kika alheri da haka nan zaka gamshi nufin Ubangiji domin Yesu yana kira zuwa ga dukkanmu mu kamnaci magabtanmu kada mu yi musu mugunta mu yi musu addu'a mu rungume su idan mun samu zarafi yin haka da haka nan za mu gamshi nufin Ubangiji mai sauraro ina ne kake menene kake yi kana kiran kanka kai mai bi ne idan kana kira kanka mai bi ne menene kana yi ma makwabcinka babban tambayan shine wane ne ma makwabcinka makwabcinka shine wanda yana bukatan taimakonka ko in kaga mutum a cikin wahala kakan taimake shi ko kuwa kakan kara mishi wahalansa ne kalmar Allah tana koya mana mu daina mugunta mu kaunaci makwabtanmu kamar ranmu da haka nan Ubangiji za ya ji dadin mu Ubangijin Allah shi bishe mu Allah shi karfafa mu bari mu yadda mai sarki asaba yana da wuya mu yi maka biyayya yana da wuya mu kaunaci makwabtanmu har ma wadanda sun yi mana laifi yakan zama mana da wuya mu gafarta musu amma ya Ubangiji muna roƙonka kai ne kadai zaka iya ba mu ruhu mai sarki wanda za mu gafarta ma wadanda su yi mana laifi ka taimake mu ta wurin bishewan ruhu mai sarki da haka nan za mu zama yayanka a cikin sunan Yesu mai cetonmu amin
an ce hannu ɗaya baya jinka duk mutumin da ka gani a rayuwarsa kana ganin mutum ne mai girma mai nasara to ba shi kadai ya zama abin da yake a rayuwarsa ba mutane da ke tattare kusa da shi ne su ne Allah ya yi amfani da su suka tada shi saboda haka kada ka gani yau ka ce kai kadai ne idan ka duba da kyau akwai mutane kewaye da kai da Allah ya sa da za su iya ingiza ka da za su iya tura ka har ka kai wurin da shi Allah yake son ya kai ka duk lokacin da ka ga wani kake sha'awarsa kake marmarinsa kake cewa ayya inda so samu ni da na zama kamar wannan to irin wannan mutumin ya zama gurbi ne a gare ka to wannan mutumin fa ba shi yayi kansa ba amma mutane ne da ke kewaye da shi da kuma irin yadda yayi mu'amala da su abin da ya tare shi zuwa wannan gurin kenan idan ko kana son ka zama mutum kamar wannan ya kamata ka zama mai zuciya mai son koyi domin ko wanda yake da marmarin ya koya zai samu fahimta kada ka gani cewa kai ka san komai da komai idan ka kaskantar da kanka domin kai koyi daga gun wasu irin nasarori da suka samu irin kurakurai da suka yi irin hanyoyin da suka bi suka gyara waɗannan kurakuran to zaka kasance da nasara saboda haka ka zama mai tawali'u mai saukin kai domin ka samu koyi a cikin rayuwarka idan ko ka tsaya da kafafunka biyu kana ganin ka tsaya to ba da dadewa ba wata kila kana iya faduwa amma idan ka samu wasu kewaye da kai mutane na gargaru domin su tokare ka to zaka tsaya zaka kuma yi nasara ka tabbatar waɗannan mutanen masu tsoron Allah ne idan kai tarayya da su zaka kasance da nasara domin kai kadai ba zaka iya nasara ba sai tare da taimakon wasu bare Allah ya baka irin mutanen da za su taimake ka kai girma kai nasara
mai sauraro anan zamu dasa aya sai kuma Ubangiji ya sake kai mu rai da lafiya a shiri na biye zamu ci gaba idan kana da tambaya ƙarin bayani bukatar addu'a shawara ko wata ra'ayi sai a tura mana zuwa ga adireshin mu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com ko kuwa a tura mana zuwa shafinmu na Facebook awr/hausa. Ina nuna godiya da farin ciki zuwa ga Pastor Malum da ya bishe mu a fili na sujada wannan mako. Ubangiji ya maka albarka. Ina kuma godiya zuwa ga Pastor Audu da guzuri a shirin. Ina nuna godiya zuwa ga mawakanmu kamar Fred Don da kuma dan uwa Gashon Kakui da kungiyan The Mangas. Duka muna ce muku mun gode. A madina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jegede da kuma Eze Elewemchi, ni ne Ishaya Zakaria ni shirya ni kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, yayan zaki sakan rasa, sakan jin yunwa, amma wadanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba.